Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar wanda ta yi daidai da karfe 11 na safe a gogon Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin a yau Lahadi 31 ga watan Agusta shekara ta 2020. Kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari Ibrahim ya fara muna da kanin labarai.
To Yusuf, adadin masu dauke da cutar corona a Amurka ya kusa zarce miliyan 6 baya ga adadin mace-mace 183 wanda ya zarce na kowace kasa a duniya. To amma yawan mace-mace da yawan kamuwa da cutar na raguwa a kasar. Gwamnatin Sudan da kungiyoyin 'yan tawaye sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da tarihi, wani mataki na farko wajen kawo ƙarshen yaƙi a kasar. Sannan wasu manyan tawagogin Amurka da Isra'ila sun tashi daga ƙasar Isra'ila zuwa birnin Abu Dhabi na haɗaɗɗiyar daular Larabawa a ci gaba da kammala matakin kula dangantaka tsakanin ƙasashen biyu.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan. Bayan labaran duniya, idan muka shiga babin rahotanni, za ku ji wani rahoto akan irin barin wuta da jami'an sojin Najeriya tare da haɗin gwiwar na jamhuriyar Kamaru ke yi akan 'yan kungiyar ta'adda ta ISWAP. Haka idan muka leka jihar Kebbi, za ku ji jama'a da dama na zaman ɗarɗar ko a wani dalili duk muna tafa da waɗannan. Ita kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce a shirye take don miƙa hannayenta na tausayi ga 'yan gidan yari a baki ɗaya ƙasar. Duk bayan kun ji waɗannan, muna kuma tafa da shirinmu na ilimi garkuwar ɗan adam wanda na shirya kuma zan gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Yawan masu ɗauke da cutar corona a Amurka ya kusa zarce miliyan 6 baya ga yawan mace-mace 183 wanda ya zarce na kowace ƙasa a duniya. Kwanan nan wasu jihohi hudu na yankin tsakiyar yammacin ƙasar suka ba da rahoton adadin sabbin kamuwa da cutar a rana guda irin wanda ba su taɓa gani ba. Jihar Iowa 785, jihar North Dakota 375, jihar South Dakota 425, sannan jihar Minnesota 1000 bisa ga alƙaluman jami'ar Johns Hopkins. A halin da ake ciki kuma, jihohin Montana da Idaho sun ce yawan waɗanda tsananin ciwonsu na COVID-19 ya kai ga sai an kwantar da su na matuƙar ƙaruwa. A yayin da yankin tsakiyar yammacin ƙasar ya kasance na baya-bayan nan wajen ganin yawan masu kamuwa da cutar a ƙasar baki ɗaya, yawan mace-mace da kwanciya a asibiti da kuma kamuwa da cutar na raguwa. Gwamnatin Sudan da kungiyoyin 'yan tawaye sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da tarihi, wani muhimmin mataki na farko wajen kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru 17 ana tafkawa, a cewar wani wakilin kafar labarai ta AP. Shugabannin kungiyar juyin juya halin Sudan ta SRF, wacce haɗaka ce ta kungiyoyin 'yan tawayen yankin Darfur da ke yammacin ƙasar da kuma jihohin Kordofan da Blue Line ko Al-Nil Al-Azra da ke kudancin ƙasar, sun ɗaga hannayensu sama don nuna farin cikinsu bayan rattaba hannu kan yarjejeniyar. Yarjejeniyar wadda aka cimma a Juba, babban birnin ƙasar Sudan ta kudu makwabciya, an sa hannu a kai, amma kamar yadda aka fassara, ba a ida rattabawa ba, lafazin da aka yi amfani da shi don nuna cewa kofa na nan buɗe ga wasu ƙungiyoyi biyu muhimmai waɗanda har yanzu ke jan ƙafa su samu damar shiga yarjejeniyar don a kammala ta, a cewar jami'ai.
Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Sojojin Najeriya da na jamhuriyar Kamaru na ci gaba da bayyana irin nasarori da suke samu don kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasashen biyu. A 'yan kwanakin nan dai, sojojin sun yi ɓarin wuta a kan 'yan ƙungiyar ISWAP a yankin Kirta Wulgo da Tumbu da ke tsakanin ƙasashen biyu. Ga rahoton da abokin aikinmu Hassan Mainakaina ya haɗa mana daga yankin.
Yanayin kan iyakoki na ƙasashen yankin tafkin Chadi na daya daga cikin abin da ke kara baiwa mayakan Boko Haram damar kai komo, kamar yadda babban hafsan hafsoshin sojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ke shaida mani.
Wannan border da ke tsakanin Najeriya da Niger da Chad border ne mai tsayin gaske, mai nisan gaske, kware da gaske. Saboda haka akan samu wani lokuta da sojojinmu sun fatattake su za su koma su shiga cikin Niger, haka su ma wani lokaci daga Niger an fatattako su za su yi su shigo Najeriya. Amma yawanci Najeriya wajen da suke zuwa wannan wajen Lake Chad din nan ne. Akwai wasu area da ake kira Tumbus, akwai Tumbu daban-daban, garuruwa daban-daban, ƴan ƙauyuka haka a cikin wannan Lake Chad.
A ƴan kwanakin nan dai sojojin Najeriya sun yi ta kai farmaki a yankunan Kirta Wulgo da kuma Tumbus na yankin tafkin Chadin. Sannan ko a baya nan kaɗan ma sai da dakarun ƙasar Kamaru da ma haɗakar dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadin suka yi ta duren mikiya a waɗannan yankuna. To shin menene muhimmancin waɗannan wurare biyu ga mayakan Boko Haram? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman.
Wa'annan Kirgo Wulgo ɗin da kuma Tumbus ɗin suna ɗaya daga cikin abubuwan da za a iya ce ma wannan center of gravity, wato wuraren da in aka kama ko kuma aka hana su amfani da wuraren ko kuma aka tabbata zai zama ciwon ya yi masu lahani fiye da yadda ake zato. Shi yasa ka ga ciwon suke kai hare-hare wuraren nan, na farko a hana su amfani da wurin, wato su 'yan ta'adda. Na biyu kuma a tabbatar da ciwon hukumomin ƙasashe, wato Najeriya da kuma sauran ƙasashen da su suke riƙe da wurin. To kaga idan aka yi haka, saboda wannan wuraren akwai abin da ake cema logistics route. Dukkan logistics ɗin da suke samu ta nan ne suke fitowa daga shi kansu wa'annan Lake Chad ɗin, domin shi tsaunin shi Lake Chad ɗin yana da ƙananan lakes da ake gaya masu ko kuma islands, tsibirai kenan, akwai ƙananan tsibirai. Wato wa'annan tsibiran idan ta nan ne suke zama kila su samu kifin da suke amfani da shi ko kuma su samu logistics su mai da sauransu da kuma yanayin abubuwan yaƙi da sauransu. Saboda haka ta yadda za ka yi shi ne cewa a hana su zama a wurin, a hana su iya amfani da wurin, a hana su a tabbatar da cewa wurin ya zama cewa ba su da iko da shi. To shi yasa kake ganin ake kai hari wuraren.
A cewar mai bincike kan sha'anin ta'addanci Dr. Kabiru Adamu, akwai buƙatar ɗaukar matakai na bai ɗaya daga dukkanin ɓangarorin ƙasashen.
Kewai ƙasa ɗaya ta kai hari, iyaka na ɗayan ɓangaren yana buɗe, to kaga 'yan ta'adda na suna iguduwa su koma wata ƙasar. A taƙaice dai kamata ya ɗau mataki inda za a sa tsakiya, a ɗau mataki wanda zai kai ga ƙarshen yadda dai za a tabbatar da cewa an hana su damar da suke da shi na gudu su shiga wata ƙasar. Akasin haka in ƙasa ɗaya ta ce ta kai hari ko ita rundunar ta kai ba tare da an rufe iyaka na ɗayan ɓangaren ba, za ka ga abin ya ci gaba kuma inda matsalar take kenan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kama mu kai ga sauran rahotannin namu, bar mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu.
‘Yan sandan Italiya sun ce baƙin haure aƙalla uku ne suka mutu, shida suka jikata, ɗaya kuma ya ɓace bayan da ƙaramin jirgin ruwan da ke ɗauke da su ya kama da wuta a tekun Ionian daura da gabar Italiya a jiya Lahadi. Bidiyo masu tsaron gabar teku ya nuna jirgin ruwan na ci da wuta, yayin da masu ayyukan ceto ke ta gaya ma mutanen da ke cikin jirgin abin da za su yi da murya mai ƙarfi lokacin da suke ƙoƙarin ceto su daga cikin tekun. ‘Yan sanda sun ce injin ɗin jirgin ne ya kama da wuta ya kuma ya bindiga yayin da jirgin ke ƙoƙarin shiga gabar tashar jirgin ruwa. Ba a san takamaiman adadin mutanen da ke cikin jirgin ba. Kafafen yaɗa labarai sun ce akwai mutane 21 cikin jirgin lokacin da ya kusanci gabar, kuma ‘yan sandan Italiya sun ta saki 13 daga cikinsu tun kafin ma jirgin ya kama da wuta. China ta buɗe wani sabon babi a takaddamar cinikayya da diplomasiya tsakaninta da Australia bayan da takaddamar da bincike na biyu kan shigowa da giyar Australia. Yau dinnan Litinin, ma'aikatar kudin China ta ce za ta yi bincike kan sassaucin da ake baiwa bangaren shigowa da giyar kasar Australia a wasu shirye-shiryen gwamnati har wajen 36. Za a ɗau shekara guda ana wannan binciken. Shi kuma ministan cinikayyar kasar Australia Simon Birmingham ya fitar da wata takardar bayani inda yake shakulatin bangaro da ikirarin na China. Yana mai cewa shirye-shiryen gwamnati na nazari da ingantawa su ne ke bayar da sassauci ga bangaren da ke fitar da giyar kasar zuwa kasuwannin duniya. Daga ƙarshe an zaɓi wani masanin harkokin diplomasiya a ƙasar Lebanon don ya kafa sabuwar gwamnati a yau ɗin nan Litini, bayan da ya samu goyon bayan manyan jam'iyyun siyasa a wannan ƙasa mai fama da rikice-rikice, wacce har yanzu ke kan murmurewa daga wata mummunar fashewa wadda ta yi sanadin mutuwa ko jin rauni ga dubban mutane. Shugaba Michel Aoun ya baiwa jakadan Lebanon a Jamus Mustapha Adib damar kafa sabuwar gwamnati bayan da samu ƙuri'u 90 na 'yan majalisar dokokin ƙasar mai mambobi 128. Duk wannan na aukuwa ne ana 'yan sa'o'i gabanin isowar shugaban Faransa Emmanuel Macron a wata ziyara ta kwanaki biyu, lokacin da ake kyautata zaton zai matsa lamba ma jami'an gwamnatin ƙasar ta Lebanon su cimma yarjejeniyar siyasa don ceto ƙasar daga dambaruwar siyasar da take ciki a halin yanzu.
Sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta shafukan yanar gizo, wato Facebook, Twitter da Instagram, ko kuma shafin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai sauran rahotanni. Tun daga bayyanar annobar coronavirus a Najeriya, mahukunta ke ta bayyana ire-iren matakai da suke ɗauka don daƙile yaɗuwarta. A ɓangare ɗaya kuwa, gwamnatin tarayya ta bayyana da wani shiri na ahuwa ga wasu 'yan gidan yari a duk faɗin ƙasar. Na samu zantawa da shugaban hukumar gidajen yari a Najeriya, Alhaji Ja'faru Ahmad, wanda ya bayyana mana irin shirin da suke da shi.
Da muka ga cewa wannan annobar ta kunna kai sosai, sai muka daina zuwa kotu, muka hana kuma iyalai da kuma 'yan uwa da abokan arziki na hulsuro ne da muke rike da su kuma daga zuwa ziyartar mutane. Mun yi shi ne ba don mu kuntata ma waɗanda muke rike da su bane, but mun yi shi ne saboda kariyar lafiyarsu, saboda muna ganin cewa wannan cuɗanyar da za ta kama yi tsakanin su da baki yana iya kawo ciwon a cikin waɗannan abubuwa. Mun sai kayayyaki da yawa waɗanda ya kamata a yi don kare wannan cuta, su sinadarin wanke hannu da sauransu, da kuma ita face mask din wannan da ake sawa, duka mun sassaya da sauransu. So alhamdulillahi waɗannan matakan da muka ɗauka kuma sun tabbatar da cewa babu mutum ɗaya da ya kama wannan cuta a duk a tsakanin hursuna da kuma ma'aikatan gidan yari hukumar ita gyara hali din, ba wanda ya kamu da wannan cuta. Gashi gari kuna kuma shi shugaban ƙasa ya ba doka, minister na interior Rauf Adesoji Adebe Sola da kuma minister shari'a da sauransu, aka kuma kawo wani tsari na kuma rage yawan hursunonin da ke gidan yari wanda zan kama ahuwa. To waɗannan ahuwar an wa mutane fiye da 5,000 wannan ahuwa din waɗanda suka tafi saboda wannan corona, kuma ba ƙare ba, an sake aikewa mu yi kawo wasu sunayen wasu mun gindaya ƙa'idodi waɗanda in suka cika a za a sake su. So waɗannan ƙa'idodin su ne wanda ya shekara 60 a cikin gidan yari, ba ina ne wanda shekaru na sana haihuwa yana da shekara 60, wanda kuma mara lafiya ne, kuma rashin lafiyar nan tashi za ta iya kai ga ya rasa ransa a cikin hukumar gidan yari. Sannan kuma wanda ke da dauri na shekara 3 zuwa sama, amma saura ne wata 6 ya kare. Kai kare gashi kuna ma mun kawo wani ka'ida kuma cewa duk wanda cikin ma yanke mai da aka yi shari'a na shekarun da aka ɗiban mai ko watannin da aka ɗiban mai yayi kashi 75 cikinsu, shi ma a sake shi. To bayan mun yi wannan ɗin mun samu mutanen da aka samu, an sai mu sake dubawa kuma waɗanda ba ɗaurarru ba masu jiran shari'a, mu duba mu gani waɗanda suka shekara 5 zuwa sama. To mun yi wannan mun miƙa ma hukumomi kuma an miƙa ma gwamnoni, muna jiran abin da hukumomin jihohi za su yi da kuma na tarayya, muna ganin kuma wannan zai sa a rage yawan mutane.
To ka yi magana da ta shafi waɗannan fursunoni da suke zanne a cikin gidajen yari da kake jagoranta, baya ga wannan ita annoba akwai wani abu da kuke yi ko wani yunkuri na kyautata jin daɗin su waɗannan fursunoni?
Ka san duk wanda aka baka mutum aka ce ka zo ya zauna tare da kai, dole ka kula da harkokin shi na yau da kullum, bukatoshin shi. Alhamdulillahi an ba yan kwangila kwangila don su bada abinci, su akwai ciyarwa, akwai ruwan sha, muna bada kuma sabulun wanki da dai sauran abubuwa waɗanda na more rayuwa wanda ya kamata mutum ya yi rayuwa a cikin gidan yari. Gwamnati ta tabbatar da wannan.
Daga batun ahuwa sai kuma na ambaliya. Dubun dubatar mutane ne suka shiga cikin halin haula'i a daidai lokacin da aka samu ambaliya da ta yi sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyin miliyoyin nerori a jihar Kebbi. Wakilinmu Muhammad Nasir ya bibi halin da jama'ar da wannan abin ya shafa don jin halin da suke ciki.
Ambaliyar ruwan ta soma ne sanadiyar ruwan sama da ake taukawa a jihar Kebbi tsawon kwanaki uku jere da juna da kuma cikowar dagulabe suka yi suka malala cikin gonaki da fadamu. Yanayin wanda ya haɗe kusan dukkanin ƙananan hukumomi da ke jihar Kebbi ya yi sanadiyar lalata amfanin gona na miliyoyin nerori. Kamar yadda wasu manoma suka tabbatar.
Inda nake noma a garin Mera ina noma buhu 300 zuwa 400 zo ko wudu ɗaya ba ni ba wurin. Kuma ire-iren munanan da dama ba a gaskiya ba mu taba ganin ambaliyar ruwa a jihar Kebbi irin wannan ambaliyar ruwan da muke gani.
Sunana Hassan Muhammad Dawudi. To gaskiya magana da ake yanzu haka akwai ƙarfin da ake ce ma mai zaga mai dahin da karan busa ruwa ya mamaye wannan kafa kuma su mutanen karan busa ma zaka san kwasu kansu sun dawo tuga. Tuga kamar kilomita 7 ne daga karamar hukumar mulki ta Bagudo sai kuɗa ta karamar mulki ta Bagudo kenan. Sannan su kansu mutane ya kamata a dauke mataki mai tsanani ne kamata a ce duk shekara sai ai ambaliya ba sai gwamnati ta fitar da kuɗaɗe a dauko mutanen daga cikin ruwa a kawo su duku idan rani ya take su sake komawa. Akwai bukatar ai dokoki masu tsanani da za su hana mutane zama wannan bakin ruwan.
Ai a halin da muke ciki yanzu kusan ina gaya maka muna cikin halin la haula wala quwwata domin duk fadama da ka sani tun daga silabe abinda ya kawo auge ya kai har gungu to ina gaya maka shafe take da ruwa wallahi kusan duk ina ganin abincin da manoma suka noma wanda dai a cikin fadama babu wanda ya ciki
da yake. Hukumar kula da hasashen yanayi ta ƙasa ta yi kashedin cewa za a samu ambaliyar ruwa a wasu jihohin arewacin Najeriya haɗi da jihar Kebbi. Wannan yanayin a cewar kwamishinan ayyukan gona na jihar ta Kebbi barista Muhammad Macido yana buƙatar shigowar gwamnatin tarayya.
Don haka muna kira ga gwamnatin tarayya maza-maza da gaggawa saboda mutanenmu da ke cika cikin wannan akuba ta ɓannan ruwa ta salwata dukiyarsu ba su da wata sana'a banda noma. Don Allah su zo maza-maza da gaggawa a yi waɗannan gurabun tattara ruwa waɗanda ana yin su ko'ina a duniya suna duk wasu ƙasashen duniya da su suke aiki.
Baya ga asarar abinci na miliyan nerori da ambaliyar ta janyo haka ma al'ummomi a ƙauyuka da dama sun rasa matsuguni sanadiyar ta abinda ya sa gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya dukufa ga zartar al'ummomin domin a jajanta musu kazalika da ba su tallafi.
Babba abin da ake so illa lura ta faru irin wannan kowa ya haɗa kai da shugabanni na harko kada wajen neman zama gida mutum ya halaka kai ne. Don haka na ji daɗi da yake da aka yi umarnin mutane su hito gashi an hito domin a zuwa samu mafaka kafin a gyara kuma ya kasance ana ya koma wurin ba da matsalar da take nan ba.
Ambaliyar ruwa a jihar Kebbi ba bakon abu bane abin da ya sa suke ganin cewa ya kamata a dauki matakin magance ta baki daya ba sai abin ya faru ba a dawo daga baya ana kururuwa. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To ubangiji Allah ya kawo muna agaji a kowane hali. Masu sauraro kada dai ku manta kuna sauraron shirye-shiryen ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za mu daura akan bibiya da muke yi akan irin halin da almajirai ke ciki a jihohin arewacin Najeriya tun daga bayyanar annobar coronavirus. Almajirai da malamansu sun fuskanci kyara da cin zarafi a wasu jihohi inda wasu ke kallon hakan a matsayin nuna wariya ga wasu 'yan ƙasa. Abokin aikinmu Isa Lawal Ikara ya yi muna nazari akan wannan matsalar.
Kacin matsaya wajen ganin an gyara makarantu da kuma fito da tsari wajen gudanar da makarantun tsangayu da yanayin almajirinci kila iyaye da kansu ma za su daina tura 'ya'yansu sai dai wasu tsiraru musamman irin bukatun da za a bujiro da su na samar da sutura abinci da sauran abubuwan da za a kula da irin waɗannan yara. Sai dai kuma duk da haka Imam Muhammad Awal Adam Al-Sudanin da ke kula da irin waɗannan makarantu ya ce har yanzu dai akwai iyaye waɗanda ko ma ya aka yi ba za su fasa aikawa da 'ya'yansu ba idan banda tsirarin da dama dai ba ba da gaske suke ba. Iyaye duk wanda ya san alkhairin da ke cikin Qur'ani a ce daya ya zama alaramma. Ka zo ka ce kar ya tura ɗansa ya zama alaramma. Ai da ya ga dan wani ya zo an ce ya rubuto Qur'ani. To zai ji fa shi fa in dai ba tura ɗansa ya je ya rubuto Al-Qur'ani nan ba kuma me zaka ga ya masa ba zai karba ba. Ba zai yarda da shi ba. Shi yasa su iyayen suke ji kawai dan mu sai ya zama alaramma. Duk da akwai kurakurai da muke iya faɗi kullun ni ina faɗin kuskure dalilin da faɗi ake faɗin kuskuren a gyara kai ne ka dauko ɗanka zai tafi karatun alkur'ani ko kaje ka kai shi zai tafi karatun alkur'ani ya kamata ka tanadar masa yaya zai rayu ko ga abincinka na wata biyu na wata uku idan ya ƙare ko a da da ba telefon na sani mu wasiƙa ma muke rubutuwa daga Bedugur wasiƙan kuma za ta zo ta samu iyayenmu za kuma a kai mana abincin da za mu ci mu rayu da shi to yana da kyau sai kaga amma wani yana da kuɗi yana da wadata yana ƙauye amma kuma ya san girman Qur'ani amma sai ya dauko dan shi zai kawo kuma ba zai kawo abin da zai rayu ba wannan bai kamata ba amma ba shakka a ce iyaye kar su dauki ƴaƴansu su kai wani gari dan karatun Al-Qur'ani to kuma ya ake daukan yara su tafi boko dan su a'a ce musu za a inganta in zaka kawo danka ka kawo mishi abinci ka neman masa asibiti ka neman masa har alarammu mina ta ba laifi alaramma ya samu manyan kudi ya gina wani babban gidan sama ya ce hostel ne ka kawo mishi danka karatu alkurani ya ce to karatu na kyauta zan bayar amma hostel din nan kudi na samu na gina ga gado ga katifa duk wata yaro da gidan shi da katifa naira 1000 kaza ne wannan zai taimaka ma raya alkur'anin sannan su alarammomi yanzu ma'aikata ne a kwana 30 mutum zai ji alert a cikin account ɗinsa a matsayin sa na ma'aikaci
amma ko su iyaye da ake ganin anya ko an yi wannan tsari za su iya daukan dawainiya tunda ana zargin akwai wanda sukan kai yaran ne saboda ko sun musu yawa su rage
wallahi iyaye suna kokari kamar misali gashi na ce maka mun munyi ana cin nasara kuma akwai wasu irin su Ayobe State akwai Darul Furqan a Maiduguri tintine akwai wata makaranta da ake kai yara iyaye za su iya abin da ke hanawa su yi rashin tsari ne duk mai kishin haka a nan gurin ma za a bambance iyayen kenan wa'inda su iyayen ne suka musu yawa lokacin da aka tsara aka ce ga tsari ga yanda za a yi a rayu wanda dama shi iyaye ne suka mai yawa wanda kuma wannan kuskure ne ko addini bai ce ka haifi iyaye yanda ka ga dama ba ana nuna ne ka haifi yanda za ka iya lura da rayuwar ya to musamman mu Hausa Fulani yanzu yanda mutum zai auri ma mace ta haifar masa iyaye ya sake ta dukkan iyayen da ita su dawo gidansa da kanshi dalilin haka ne fa ƴaƴan suke yawa har a rasa yanda za a yi da su
to ko ta yaya gwamnatin jihar Kaduna da ta tinkari maganar ganin an haramta almajiranci ko kuma an sauya mai fasali za ta fuskanci wannan aiki da ke gabanta kwamishiniyar ma'aikatar mata da horon al'umma ta yi wa muryar Amurka ƙarin haske
ka san aikin nan ba mu kadai za mu yi ba akwai ma'aikatar ilimi akwai wanda kuma suke da alhakin kula da irin wa'annan makarantu na tsangaya su bai wanda su ma suna cikin wannan team din da duk muka zagaya tare da su sannan kamar yadda na ga maka tunda akwai wannan bawan Allah da ya gwada cewa yana sanya ba da gudunmuwa kudin shi da rayuwar shi da lokacin shi ya tabbata cewa ya kawo gyare-gyare a ciki to in Allah ya yarda mun riga mun rubuta mai girma gwamnati kuma ya riga ya bada go ahead ko ya yaje cewa ayi wannan gyara muna son mu kawo gyara a cikin duk wa'annan makarantun da aka yi dinnan yanda ƴaƴan namu za su ci gaba da zuwa makaranta yawancin makarantun gaskiya duk da yake suna lalace amma kuma yara suna zuwa suna karatu to amma dole ne kuma a gyara a yalwa tasu ya ce zai ƙara azuzuwa wanda zai ƙara za iya ƙara daukan yara zai biya malaman makaranta sannan kuma zai yi bohol sannan kuma zai saka sula kaga idan aka zo bayan an gama wannan gyare-gyare za mu saki zama a meeting mu ga to menene ita gwamnati za ta yi menene shi kuma zai yi
wasu daga cikin iyayen yaran da suka tura ƴaƴansu almajiranci dai sun ce su sun rungumi wannan tsari kuma ba su ji daɗin yunkurin da gwamnatoci ke yi na ganin sun haramta wannan tsarin ba.
Suna na Rabiu Sabiu na kai yara na uku makarantar allo. Duka alkhairi ne amma ni gani na cire shi in kai shi wani gurin ya fi zama alkhairi sakamakon ni ma an kai ni to ba dan an kai ni na kai su ba. Amma na tabbatar da zaman su a can din ya fi zama alkhairin za su fi yin karatu gaskiya. Duk bayan wata uku ina zuwa in gansu sannan in je musu da abincin da za a ba su tsawon na wata uku kafin in dawo sannan kuma nakan je in yi wa malamin alkhairi sannan kuma in yi musu suturu in kai musu da haka ni yara na suna can a zaune ba sa barada don makarantar ma a yadda na fahimta da malamin shi almajirin duk da yake hannun shi baya bara iyayen yara su suke kai abin da yake tsayar da yara shi abin da yake yi shine karatun yaran kawai yake kula da su inda za a yi adalci kamar manyan garuruwan da muke da su a nan arewa aka ga yadda suke karatun Allah su ya bambanta da sauran gurare gaskiya kamar Zaria irin su Kano irin su Maiduguri irin su Bauchi duk in aka shiga Katsina za a ga bambancin yadda suke bada karatun su irin na Allah gaskiya sannan ba sa tura su su nemi musu kudi su da ma Allah ya taimake su ɗan kasuwa ne dan farko abin ne dai da ya taso a ransu ba za su iya hakura da karantar da almajirai ba wannan shine gaskiyar lamari
masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu daura daga inda muka dakata yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku musamman wanda ta hada muna sautin shirin Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bisalam
shan hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi
masu sauraro da aka maka kawo ga shirin mu na karshe labaran duniya a takaice
wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ahmad Abacha mata na jihar Yobe yace fatan alkhairi ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka muna addu'ar Allah ya kawo wa talakawan Najeriya sauƙin rayuwa da walwala amen hakika yanayin da talakan Najeriya yake ciki a yanzu na masifar hawan farashin kayayyakin masarufi abin tada hankali ne da tausayawa kwarai ina kira ga shugabannin mu na Najeriya da su duba halin da talakawan kasar ke ciki su samu masa sauƙin rayuwa Allah ya sa mu dace Shi kuma Yusuf Bazuka mai laida gwalallo jihar Bauchi cewa yayi Salam VOA Hausa ina kira ga gwamnatin Najeriya ya kamata ta bude rambanta na gero da dawa da masara dan a sayarwa talakawa da rahusa talakawa suna cikin mawuyacin hali sai kuma wasiƙa ta gaba daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya yace hakika rikicin da ya barke tsakanin ƴan kungiyar Shi'a da jami'an tsaro a jihar Kaduna abin takeici ne ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan matsalar a ƙasar mu Najeriya amin summa amen wasiƙa ta gaba kuma cewa tayi salam VOA Hausa Maka shugaban Najeriya a kotun da kungiyar kwatowa talaka haƙƙinsa ta yi sakamakon gaza bayyana sunayen mutanen da ya kwato naira biliyan 800 a hannun su wannan siyasa ce kawai mu dai ƴan Najeriya fatan mu shine a yi wa ƙasa ayyukan ci gaba kafin shugaba Buhari ya sauka domin kada ya bar wa beraye su wawashe su sako daga lawal Sani na kawo daura shi kuma Husaini Abba Dambam jihar Bauchi cewa yayi
Yawan masu dauke da cutar corona a Amurka ya kusa zarce miliyan 6 baya ga yawan mace-mace 183 wanda ya zarce na kowace ƙasa a duniya. Kwanan nan wasu jihohi hudu na yankin tsakiyar yammacin ƙasar suka ba da rahoton adadin sabbin kamuwa da cutar a rana guda irin wanda ba su taba gani ba. A yayin da yankin tsakiyar yammacin ƙasar ya kasance na baya-bayan nan wajen ganin yawan masu kamuwa da cutar a ƙasar baki daya yawan mace-mace da kwanciya a asibiti da kuma kamuwa da cutar na raguwa.
Masauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Ibrahim Kalmasi Garba da wanda ya hada mana sautin shirin Daniel Brown ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe bis salam